أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تبارك وتعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، أنقوا مسلمي وأن متتابة روى أولا مسلا سين جمعة وقوفا ونسي أبوتي أقوفا الحج برو الله تعالى مسرهما وأن yammaci ko kuma dare ranar talata daya ga watan Ramadan hijira 1442 wanda ya daidai da shekara ta 2021. Allah ya mana baiwa, ya mana kyauta, ya mana falala, ya amsa mana addu'ar mu wanda muka koya daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda insha Allah ya shigo yake damuwa da al'amarin Ramadan yana ce Allahumma barik lana fi sha'bana wa ballighna Ramadan. Allah kai mana albarka a cikin watan Sha'ban ko kuma kai mu watan Ramadan. Ba dan komai ba manzo sallallahu alaihi wasallam yake wannan addu'a sai dan ya ankarar da mu falaloli da ake samu in mutun ya samu rayuwarsa ta kai watan Ramadan, wanda bai tabbatar cewa ko bayan wannan Ramadan din zai tsawon kwanaki ko kuma zai ma iya kaiwa wata sabuwar shekara har Ramadan din yazo ya same shi ba. Mu ga Allah ya mana wannan baiwa. Allah ya sa yau mun sauke daya daga cikin azumi na kwanakin watan Ramadan. Allah ya karbi ibadar mu. Allah ya sa mu yi bisa dace. Allah ya sa mu yi da ikhlasi. Allah ya biya mana bukatun mu na alheri. Lallai ɗan uwa sun nemi kafin a ci gaba da tafsiri a ɗanyi tsokaci a kan tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda muka saba ko na saba gabatarwa, saboda yadda na buɗe tafsirin Madinatu Taqwa a yau ɗin nan. Insha Allah ba za mu far abin da suka roƙa ba. Da muna ina daga cikin masu tunanin rashin ba wa tarihi muhimmanci, musamman mutum mai tarihi da kansa, amma tunda ba tarihin kaina aka nema ba, tarihin alaƙa na da tafsirin Ramadan, to za mu kuskura komai kacin. Wani daga cikin kwafesoci ya taɓa an karar da ni kuma muka fahimci haka sai wani taro da muka yi sai aka nemi kowa ya bada gurbin tarihi sai wani daga cikin malamai sai ya nuna shi ba zai bada tarihin faru kamar nau'i na tawabu to shi wannan profesan journalist ne irin su malam Aminu sai an tarar da muwala yace to amma malam ya ce ba zai bada tarihin ba ko malam ya amince bayan rayuwarsa a ji tarihinsa daga wajen wani wanda shi bai da amincin ko bai da siƙa da mutumin nan domin ka san tarihi ba ana gurɓata shi ana gurɓata tarihin da yawa mutanen da aka fata musu suna bayan barin su duniya aka bada wani tarihi tsakanin nan yake kuma muna academic layi na ilimi in ma ilimi ya san muhimmancin gabatar da shakhsiyya kafin a faɗi ayyukan kuma daga cikin sau da aka fi amincewa da su babu kamar sassin da aka yi daga baki shi ne tare na biyu abin da ya ƙarfafa mun gwiwa akwai wata kasida mai ɗan baitoci ba su da yawa na mahaifinmu wanda ya yi taƙaitaccen tarihin malaman da ya yi karatu a wurin wanda har yanzu wannan kasida tana cikin muhimman mara maraju'u da ake amfani da su wajen tarihin wanda ko da za ka zo ka shigo da wani abu a ciki ai a ƙabilar ka kaza da ya yi ba haka ya ce wannan shi ne a wancan tarihin da na yi ɗan kaɗan na ɗauka ne daga alaƙa na da fara tafsiri amma wannan za mu ɗauka daga alaƙa na da shi tafsirin sa tafsiri na alƙur'ani mai girma kowa ya san babban abu ne mai muhimmanci domin su tafsiri sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma aikin sa ne sai dai ba irin tafsirin da muke yi yake yi Allah ya ce ya saukar masa da alƙur'ani ne liyubayyana linnasi ma nunzila ilayhim dan manzon Allah yayi bayani wa mutane abin da aka saukar ashe ka ga bayanin Qur'ani kansa ya zo amma kuma har yanzu akwai abin da ake jira daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za a kada su wannan littafin da aka saukar saboda littafi ne wanda kusan kaman an tattaka ita shi ne gudawa yana gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya umar sunnu sallallahu alaihi wasallam cewa fa idza qara'na fastabi qur'ana idan mu karanta mu alqur'ani ko kai ta jin karatun kawai hadda mu karya da ne ka mu za mu san hakan a cikin kuma inna alaina bayana anan ma Allah subhanahu wa ta'ala ce mu kuma za mu maka bayani a sai kaga Allah subhanahu wa ta'ala da kansa yana da yawa mana qur'ani ba kaɗai ya wadatar in an karanta shi ba sai an samu wanda zai yi bayanin wanda sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka to kam din nake sunna anan ba ina nufin as-sunnatu inda al-fuqaha ba ba ina nufin as-sunnatu inda al-usuliyyin ba ina nufin as-sunnatu inda al-muhaddithin domin kowanne ta aridin ka daban to sunnan manzon sallallahu alaihi wasallam ka to kam bayanin nan ne na al-qur'ani ko ya yi bayanin aulan ko ya yi bayanin wato a wajen furtawa su yi bayanin da furuci ko ya yi bayanin cikinan ya bayyana da ya yi bayanin ayar a aikace kamar yadda yake ku zuwa ni mana su kafu ko kuma ya yi bayanin a ƙarirar wajen tabbatarwa a tambaye su ko a yi abu a gabansa ya tabbatar sannan ruwaya ta zo cewa manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da Jibril da yake kawo masa wahayi to duk shekara yakan zo a watan Ramadan su maimaita abinda ya kawo a wannan shekara ko kuma abinda ya kawo daga shekarun baya zuwa wannan shekara to a shekarar karshe na rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam sai Jibril ya zo to biyu ya zo a farkon wata aka maimaita zuwa karshen wata aka maimaita wanda ya nuna ishara da cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ba zai rayu watakila gaba da wannan shekara to da haka duk aikin manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsare shi ne wajen tafsirin alqur'ani ko a lafazance ko a aikace ko a tafsirce to da haka malamai suka dauki qur'ani da suka yi ta tafsiri suka yi ta bayanai suka yi ta rubuce-rubuce larabawa ko kuma lokacin da suke tafsirin nan wa kansu suke yi wala rabawa su fassara shi da larabci kuma su qur'anin da larabci ne qur'anin arabiyyan ne kuma su fassara shi kuma da larabcin arabi saboda balarabe ya fahimci me ake nufi balarabe kuma me ilimi ba balarabe haka kawai abin to mu kuma ajamawa wannan littafai suka suna yawo a cikin mu kuma sai zama aikin mu biyu ne mu karance su a karantar da mu a fahimtar da mu sannan bayan an karantar da mu an fahimtar da mu kuma mu zo mu karanta shi wa jama'a kuma mu fassara shi da harshen mu wa masu jin harshen mu a karanta shi a karanta Qur'ani a karanta fassarar da malamai suka faɗa da darasi a kan Qur'ani sannan kuma a fassara shi wa masu yare kuma da irin yaren wannan yaren ya tafi kowane irin yare ne larabci zuwa turanci larabci zuwa hausa larabci zuwa faransanci zuwa indiyanci zuwa menene duk duniya haka ake saboda haka ya zama kamar wani wato wata ka'ida ce mutawatira a duniya cewa a ko'ina ana wannan tafsiri da muke yi saboda haka wannan aiki ne na jihari kan ma ka ji da wasu tafsirin alqur'ani jihadi ne kuma in jihadi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum don haka mu da muke fassarawa muna yi bi anfusikum ne su waɗanda suke biyan kuɗi ana sawa a rediyo ko a talabijin ko ka ci ko ka zo suna jahiduna ne bi amwalikum suna jihadi ne da zuciyarsu in ma sun fahimta in ma ba su fahimta ba wannan shi ne kuma babban aiki ne sabon manzo Allah da yawa sun kai aljanna da kuɗi ba wai sun bada kuɗi annabi ya ce ya ba su aljanna a'a sun yi aiki wa addinin musulunci har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan aiki ya ba su aljanna kamar Usman bin Affan ya shirya jaisul usra har manzo sallallahu alaihi wasallam ce ma barra Usman ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم أبند عثمان يأيك أبند شك أبند عثمان زي أيك تاع الدنيا باين يوم ومزيش بشي سبا كما إذا كل يوم سدي باين وزن جهاد ونلو بشي ديكا ومدينار ونزع الله يحنى أيك جهاد ونزع الله يحنى أدعى وعينا كوبا وعينا كنبنتا لكي نشوى ما نراجل ma lura din wannan dukiya ce mai riba wannan dukiya ce mai riba wannan dukiya ce mai riba duk da take cewa Usman da dukkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'awin ƴaƴansa guda biyu sayyidina Abu Bakar manzon Allah ya mata kirari saboda dukiyarsa da ya bayar don taimakawa addini yace ma nafa'ani malu ma nafa'ani malu Abu Bakar babu wata dukiya da ta amfani ne irin yadda dukiyar sayyidina Abubakar Siddiq ta amfani ne saboda haka masu duhun kai da suke maganin cewa a dauki nauyin biyan tafsiri kamar aikin banza ne wannan jayinci ne kuma zai iya zama saddun hansa bi dukkan ko ki isar da sako wajibin mu ne da mu da ku gabaki ɗayan ku mu tashi mu isar da sakon Allah kowa Allah ya dora maka wannan ba wai malami kawai ba amma malamai shine abin da yake nauyi a kan ku isar da sakon Allah nan ta kowace fuska kudu ila sabila rabbika bi hikmati wal mau'izati hasana Allah ne ya faɗa mana kai kira zuwa ga tabbacin ubangijin ka da wa'azi mai kyau da hikima da wa'azi mai kyau manzo Allah yake fariban libu shahidu minkum al-ghayb duk wanda ba yake nan yake yin wa'azin da yake yi ya isar ba wanda baya to isarwa wata irin fuska ne ga ma su malami ne ya za a yi zuwa communication sai social media sai radio sai television sai ne da haka duk wanda yake mutu wannan zai yi ne da su a cikin wata amsa ulu ba tabliq isar wanda yana nufin communication kuma har yanzu ana yin jahili ma yayin communication jahili yake yi isar yake faru ko mun bar lahi au amin sani da yawa wanda za a isar masa da abin ya mai shi abin wanda yake yi sai bai sani ake nufi ba kai dai ita da bani na mun san lafiya ita da bani na kai yake isar da shi yanda kake idan ita da shi yanda kake wanda za ka isar masa mai yuwa ya zama ki fakiri da kuma shi ne kuma mun san lafiya sai ka fara yake korofa ma hali da kike ina mabu asqau min da yawa wanda zai dauki kike ya kai mu wanda yake isar da shi ake yi shi shi da ni mun san lafiya sai ka kaza amma shi ba zai yi ba shi ma da ni ne take ai ga abin da mun san Allah yake to lokacin da mu ba mu da iko yanzu mu tashi da kafan mu mu je wannan gari mu je wannan gari mu je wannan gari mu je wannan gari mu kusa da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sakon Allah da ya zo sai ga wani ya dauke mana kawai sai sa a redu ko dai sa a talabijin ko dai sa a social media mutum yana kawai da babu wuta ba komai ma sai ya ji sakon manzon Allah ya isa masa kai kuma kana cewa wai aikin banza ne da za a ci a mutane a YouTube wani irin shigawar yi ne kai mutane sun mai da cikin siyasi a cikin Allah wani irin shigawar yi ne kai sahabban su da yiwuwar suke ɗaure cikin zuwa zuwa suna wa'azi ba abincin suke zuwa suna wa'azi babu suna cikin wahala su shiga nan su shiga nan su isar da saƙon Allah amma kana cewa wai a ce da mutane ya ji a yi wannan aiki wannan jahilci ne lallai shirin da mutane musamman a watan Ramadan yana da matuƙar muhimmanci lallai shirwa ɗaukar nauyin waɗanda suke cikin halin galabaita na rashin samun abinci jihadi ne babba aiki ne babba to amma kiran da aka yi ba kira ne ba a yi ta hanyar hikima ba hanya cewa a bar wannan a yi wannan wannan jahilci ne su sahabbai wancan ɗin suka bari suka yi wannan suka bar suka dukiyar nasu suke ɗaukowa su kawo su ce a taimaka a yi jihadi ga shi nan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin alqur'ani cewa wasu sukan zo ma suka ce za a bar su ya rasu manzo Allah ba su bi su sai ce la ajidu ma amilukum alayhi kan da abin da zan ɗauki nauyin ku na abinci da abin hawa ta wannan waye ne da shi ne da jannin Allah ya yi du ma yi da kuna kaji wanda su bai yin wani ce ne da yanzu ba addinin ne da yanzu sai su juya suna kuka hawa yana zuba saboda ba su samu gurin da za su dinga cike jihadi wannan aikin da sahabbai suka yi malaman mu Allah ya saka muku da alheri iyayen mu ba yin wani cikin su na yaya za su su samu duniya saboda cutar da addini ne da laifi ba za su yi karatu ba wanda za su kona kai ba wanda ya ɗauki nauyin su yi ta karatu su je zaliya su je ina ne su je Kano ne su je Maiduguri ne su su tara karatun nan suna ciyar da kan suna jayar da kan suna wa kansu sutura bayan haka kuma zo su samu wuri su zauna su sayi fili da kuɗin su su gina gidan da kuɗin su su gina masallaci da kuɗin su su gina makarantar da kuɗin su kuma su zauna su koyar da su ba haka ba ne wannan su ne mutanen Allah amma in yunwa suka ci sai ba za a ba su abin duniya ba su ba za su yi aikin addini har ma suna ganin gara a ba su abinci da abada da a taimakawa addinin Allah wa'annan mu'mini ma'ula'ika bil mu'mini saboda Allah ya nuna muhimmanci infaki fi sabilillah sai ya fara fadin kuɗin kafin da kuɗin kafin kafin aikin kafin sai ya kawo aikin kuɗi wajahidu fi sabilillah ne ya amwalikum sanaka wa amwalikum dan kuɗi zai yi aikin da kafin kai ba za su yi yanzu mutum ne yana wani za su yi aikin social wannan social media layar da ake sa yanzu wannan wanda muke gani a gaban mu ana cikin tafsirin yanzu yanzu nan kowa yana so da hankalin sa duk kusan duniya in dai ya ji wannan layar zai samu wannan kuma zai gani mutum nawa ne zai ji yawa kuma kai kana tsammanin ba aikin Allah ba ne ba wai yana magana wai wannan aikin kawai dan a samu lada ba a'a Allah ne yake wannan aikin ya sauƙaƙe hanyar saboda isar mata da addinin sa Allah ne ya sahale ya sauƙaƙe hanyar ya kawo hanyar social media din domin ko a ci ko a zo ko masu son musulunci ko masu ƙyamar musulunci su zo ta wannan hanyar ya buɗe hanyar da zai fitar da saƙo ko ka zo ko ka ci saƙon ya je wurin ka duk a inda ka zo ya ta mutum ya kuma abin yi da duhun kai a cikin al'amarin kuma alhamdulillah mafi yawancin masu ɗaukan tafsirar a gidajen rediyo su suka fi kowa da zaɓin su wanda take cewa kan su ba da kuɗin su ba za ka ba ta ma ba ta bayarwa wanda ake so ke kuma gangano a kan su da ma ba ta bayarwa yanzu misali wanda ya ɗauki nauyin ta samu a gidan rediyo ko gwamnati ba ta yi siyar wanda yake yi ba ko ta yi a tsoron kuke ji ba za ku faɗa ba ko gwamnati ba ta yi siyar wanda yake yi ba Allah ya masa albarka ya ƙara masa arziki irin wannan arziki ji ake so ba dan komai ba ga tunan kowa ya san shi dan anguwan nan ne Alhaji Balawu ko ba haka ba ko gwamnati ba ta yi siyar wanda yake yi ba kuma yana siyarwa kuma ya ɗauki nauyin lalurar to wasu ne shakar gwamnati ta ɗauka to kar kar ta ɗauka wani ko ba ta ɗauka mutum dubu nawa ne za ta zo ta ɗauka a je kuma a san don Allah don manzon Allah kuma a samu lada saboda haka dole ne mu faɗa akan wannan mummunan koyarwa da muka ji an yi wai a gidan rediyo kuma abun mamaki wai gidajen rediyo ne suka bada kofa a yi wannan bayan kuma suna maka mana mu kawo musu kuɗi su fi je karɓar kuɗi ba ta afuwa ba su sauki ko wani ne suka bada kofa wai ana kushe wai wai biyan tafsiri ta social media ɗaya ta gidajen rediyo da talabijin wannan ba aikin wannan ba gaskiya ba ne ba tsarin a sa koyarwar addini ba ne hanya ce mai muni in za a yi kira in za ka yi kira a siyar ka yi kira a siyar wannan haka ne wajibi ne siyarwa musamman ma in mutum ba zai iya ɗaukar nauyin kansa ba kuma ba ganganci ne ya sa ya fara a cikin wannan yanayin ba to wajibi ne a kan hukumomi su ɗauki nauyinsa wannan haka ne ko maganar ciyarwa mu mun yi kuka ba mata musamman a kan ciyarwa a watan Ramadan saboda a san muhimmancin ta kun faɗi yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake zama kamar ruwan sama wata kyauta amma aka ce ya fi kyautar kuma in watan Ramadan ya zo amma dalilin wannan ba za ta ce kaza ba lada aikin banza ne daidai kawai ta ba daidai kaza ba wannan koyarwa ne ba daidai ba alaƙana da tafsirin alƙur'ani mai girma shukran la faqarat ni dai tun da lataki mahaifin mu yana tafsiri ni dai ina da rai ina gari ko ina zaune a wurin da littafi na ina jin tafsirin alƙur'ani da ake buɗewa ana har ya kai ga lokacin da ni ma zan sa tafsirin musamman a gaban ka kar sai kuma a makarantu da na shiga tun daga giratu dina har diploma na duka an karantar da ni tafsiri na wajen surori daban-daban don haka a nan na koyi tafsiri daga malamai mabambanta babban fandito na na koyon tafsiri shine mahaifin mu malam wanda yake koyar da mu anan kuma da gida karatun zaure wanda malamai da dama manya manya magabatan mu wanda duk mutum su tsoro su suke zuwa suna bude tafsirin ana koyar da su littafin tafsirin musamman tafsirin Jalalain to amma mu admiral ta alhamdulillah kamar yadda duk wani malami ya faɗa gaskiya mun gode wa Allah lokacin da muka fara tafsiri ba radio ba talabijin ba komai muna tafsiri ne kawai a daki a masallaci ko a wajen da aka ce dai dan ai tafsiri iyakacin wanda suke wurin ne suke sauraron mu ba a fara rubun ne neman radio da talabijin ba domin ni tafsiri alaƙana da fara tafsiri saboda shekara 30 ba a nan masallacin ne na fara tafsiri ba ba a bauchi na fara tafsiri ba alaƙana da tafsiri na farko dai ina ɗalibin diploma a college of legal and islamic studies ne kai to ina ɗalibin diploma sai ya zamanto ana son a yi tafsiri wa ɗalibai a ranar a watan Ramadana to muna daga cikin wanda aka sa mu limamai da muke jagorantar sallar tarawih da kuma sallar tahajjudi Allah ya sa an sa ni a cikin lokacin ina diploma ana magana wajen ana maganar 1987 zuwa wani abu makamantar haka ga mana aminu ne ai shine nake zuwan fara shine nake zuwan fara to shine a wannan muna limancin ana ɗan karɓa-karɓa ne tsakanin yan tariƙa da mayan sai misala to lokacin da aka zuwa a yi tafsiri sai aka ce shek sahibu ikenwa wani malami mun yanzu yanzu gafto ne Dr. Sheikh ya zama professor ma professor Sheikh Salihu Okenwa wanda yanzu yana aiki a hukumar alhazai ta kasa ba ki daya kuma malami ne a jami'ar Jos ga shahidu ainin malami ne yana tayar da ni ina tare da kai makarantar da shi to sai aka ce Sheikh Salihu Okenwa ya fassara zai rika mana tafsiri da azumi da larabci to sai Allah ya sa aka dai kawai aka kinto ne aka ce ni ma ni kuma in zo in yayi da larabci ni kuma sai in gaya wa ɗalibai Hausa saboda shi baya jin Hausa shi daga Turanci sai larabci sai kuma yarensa na Ibo wanda dama Ibo ne yake ƙasashen su Morocco da Turanci ya yi karatu amma larabci a bakinsa kamar ruwa Turanci ma haka yana kuma koyar da Islamic Studies ne a tattara a yanzu ba shi na ayyukan legal mutum kwalejin shari'a ta mutum to lokacin ne na fara fitowa cikin al'umma da sunan mai tafsiri ba ni nake tafsirin da shi yake tafsirin amma shi ne faɗa da larabci wa jama'a ni kuma sai in mayar da Hausa wannan farkon alaƙa na da tafsiri kenan bayan nan da na gama legal musau na tafi sai aka ɗauke mu masu koyarwa bayan mun gama diploma da aka ɗauke mu masu koyarwa ko dan an gana yi wancan ne cikin darussan da aka wancan koyar sai aka ba ni tafsiri ya zama tafsiri yana cikin mawdu'an da nake koyarwa a legal musau lokacin ana ƙoƙarin canji daga ɗan waje zuwa ɗan ƙasa an yi canji kamar kashi biyu ne a legal musau lokacin da muke haya islamic tun laraba muka samu da sudanawa bayan mun gama haya islamic ana ƙoƙarin a canje ɗan waje a kawo ɗan ƙasa sai aka ɗebo Yarbawa wannan ke kawo su Ifenwa ke kawo su Dr. Salim abin nan Omotoso ga shi nan wane ne yawwa suna dai da yawa aka kawo wani kuma duk malaman ma Yarbawa ne galibi to kuma bayan haka kuma sai aka fara tunanin dan bautu tasbiru su ne su wa'annan Yarbawa don haka da muka gama diploma sai aka dauki kamar ni dai cikin wanda suke koyar da Arabic da Islam da Islam da Arabic to an dai kamar mutum uku da dani a ciki aka ce za a yi masu dan wanda suka samu takarda ne sai kai sai aka dauke mu sai muka zuna zama ina koyarwa a haya Islam na nufin to sai aka bani tafsir nan ma alaka na da ko da tafsir ke nan wajen koyarwa a haya to bayan na tafi bayan university na dawo wannan kuma wajen 1994 to da na dawo na zo na ci gaba da koyar a bangaren diploma na nan kada to legal islamic studies to mutanen cikin gari kuma sai akwai masallaci na Alhaji Baba Umar mai kafa mai tafsiri a masallacin sai samu matsala na rashin lafiya sakamakon matsalar rashin lafiya ga Ramadan ta zo to sai mutanen gari suka yi shawara cewa ni in zo ku rike masa tafsiri shi ma aka tambaye su waye yake shi ya fi ganin ni na shi cancanta sai zo ya ba shi dalilin fara tafsiri na irin wannan jere ba na mantawa na zo na gaya malam ana ce a tsaya abin da yasa aka tura ku makaranta ce ni ne kuma za ta roƙa mana a gari kuna kokarin dawowa gari ka zo kai mana nemi ka je ka ci gaba da abin ka na yi maka izini don haka na je na ci gaba da tafsiri a can a masallacin Baba Umar a can ne aka yi wannan yaron da shi nan sai ya ji a can a wannan yanayi a wannan lokacin ne aka haife wanda har zo suna ma na aiko malam da malamin Aisha ya zama cewa Aminu lokaci shi kuma ya je mu sauke zama shi ne ya halarci lokacin da aka masa kudu bayan masa kudu ba a kai a kai suna to lokacin ina da shi ina cikin tafsirin masallacin Baba Umar sai matan Abi Rufa'i ta gina masallaci a nan daidai mashigar mai sauri da aka yi jiya suna sai ta ce tana son a zo a rika masa tafsiri da daddare sai mutanen suka sake na ce mun ta lalle-lalle ni ne zan zo ni ina yi da yamma a masallacin Baba Umar ina kuma yi da daddare yanzu malam Sani wuri zaman shi ne ya karɓe ni yake yi da daddare a masallacin Abi Rufa'i wannan shi ne alaƙa na yi da tafsiri sun sama da shekara kala har ƙarshe dai na taso daga Mutau ya yi wata rasuwa na dawo Bauchi ta tare a Lukon Tekanik kuma yin gaba da zama muna jin tafsirin malam a kuma lokacin da rasuwar malam ta zo da shi ne aka ce zo karɓa masa tafsiri lokacin da aka zo karɓa masa tafsiri a lokacin kuma akwai wani ɗalibi wanda ya nace sai zo ɗauke ne ce yana son mu je turkin Fulani mu buɗe wani dan a shekara ɗaya lokacin da na fara tafsiri a matsayin kujerar malam kuma a lokacin na fara tafsiri a turkin Fulani kuma har dai da na ga wasu ɗalibai na sun yi hazaƙa musamman limami kan sun ne ce na bar masa tafsiri ya ci gaba da yi shi ne na dawo kuma na buɗe a nan a je na tafsa tsawa a cikin sa da haka wannan shi ne alaƙa na da tafsirin alƙur'ani mai girma da shekaru na a kan abin da ya shafi fassarar alƙur'ani in na yi kuskure Allah ya barka kuma na faɗa ne shukuran Allah mun gode maka na kafara a da kai kuma na amsa bukatun waɗanda suka nace cewa kirkiri ana ta tafsiri shi kai da babu ta san abin wannan ma tarin dina wannan abu ne mai tsawo wanda ba zai yi wa wajen tafsiri da mu ba amma dai wannan alaka na da tafsirin alqur'ani insha Allah mun gode wa Allah shekaran da ta wuce ba daman mu yi tafsiri kamar haka muna kun kuma a cikin daki daidai da kai sai mai ja to lalle mu gode wa Allah bisa ga baiwan da ya mana ya sa daki yanzu za mu zo mu yi tafsiri a bainar jama'a kuma mu ƙara addu'a mu ta addu'a musamman a wannan wani cewa wannan ni'ima da Allah ya mana kar Allah ya rage mana ita kuma ina tunatar da mu wannan ni'ima domin Allah ya aika annabi guda ya ce wa zakkirhum bi ayyamillah ka tuna musu ni'imomin Allah da yawa da gaskiya yanzu mun fi tuna wa kanmu musibobi a kan ni'imomi kuma wannan babban matsala ne da yake kawo Allah baya sassauta wa mutane mutuna wannan mai rike da kai matukan mutane ba su gode wa ni'imar Allah Allah baya tattauta mu Allah ya ce la yakartu la zidannakum lalle akwai matsala akwai talauci akwai damuwa amma wallahi na gangan siya yawa na gangan siya yawa kuma yanda muke mu muka san talauci mu yara yaran mu yanda muka san talauci wallahi da ne mu tsari da talauci amma yanzu ba ta cikin talauci yanda da muka san ma'anan talauci mu ma da mu wani ke karu ne yawa ko ku gode wa Allah yanzu mun ji akwai wata waka ta ta yana cewa barko motsi yayi gida sai da sai gidan gwamnati ko yanzu an baka irin wannan gidan ba so kake yi mu yana da shi mun ne ne mun masu kudin boki ko ba haka ba idan an ce nan gidan ma nan ne ne shi ka tabbu mu mun sani manyan manyan masu kudin boki ya ƴan masu kudin suna nan in an ce yaya gidan baban ku yake zai ce maka wai mu abin da ya sa muke gane gidan ne kudi idan bayan gidan sa ma har da kudi ai har bayan gidan su ne azara da yasa azara ya sa da kwana aka yi kulo aka sa siminti ya yi gidan wani tsakar gidan siminti bayan gidan ma siminti wani ma fa ba rubu in an fara ruwan sama ya sai ka fage ya an gama amma shi ne gidan ne su alaƙar gidan ne kuma wundan ka ta zo ne ake yi ya sa dan yi haka yadda aka dan sa haka ake so min dan ne kudi ne in ka duk ba mu an buga kallar samu a cikin ka ta zo to gidan dan ne mace da ka ta zo da ka ta zo an yi wani gidan dar dar haka an ji tsara to nan gidan ne kudi ne manyan masu kudi ba kananan masu kudi ba wanda ko shi take jin masu kudi to yau tallaka in zai gida sai ya yi tunanin kai yana tunanin haka wai kun da ba ku sai gida da kura kuma yanzu sama ke na yin wani ina muka tuna wannan muna tuna wannan muna tuna wannan rigan ka yau ba wanda za a tambaya ya ce ai riga biyu yake ko uku amma kana cewa Allah bai maka wani ba sai talaka ne talauci a gare ka ko da rigar ado guda ɗaya ce ta zuwa juma'a kullun da ka rafi kuma bai jaje su ba ma mutanen da yake suna da kana'a da wadatar ne zai ci abinci nama da miya a gidansu da nama amma rigarsa bai wuce guda ɗaya ko biyu ba amma gidansu da miya ana miya da nama saboda shi ya wadatu da abinda Allah ya ba shi ya gode wa Allah rigarsa guda ɗaya ne ko kekensa guda ɗaya ko jakinsa guda ɗaya dan abin da ya samu zai tafi ne shi ke nan isa rigar su kalwa da dawa ne a yi shi ke nan da dame ku kiyar ku dubu goma na shigowa dubu ishirin ma ko talatin mataki ne dubu ishirin ya shigo sai mai fara neman handset exclusive na dubu talatin ko dubu sha mai fata ba ne a mu ne muke muna zaɓin inda za mu saka kuɗin mu ne ba wai kuɗin ne ba a samu butunci ya yawa muna wa Allah butunci kuma shi Allah ya faɗi wata ƙa'ida la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum fa to shi nake mana tsoro muna butunci kuma azabi nake ne kuma yana son zuwa Allah yana cikin sauƙaƙe ni ina kai kuma tana cewa bai yi ilimin ba kana ta mutu ta kuma kai ne ba kai yi ta lafi ne ni ina ta ne ta dace ba abin da ka samu wani hidima ka ke da in ka samu kuɗi da nila mai tsada ko fara manja na dubu ɗari uku ka ga mutum yana hawan mai mashin na dubu ɗari uku saurayi ne amma yana zuwa gidan yana ta alaji wallahi bai ya tsare mana mai na fito wuce ka ba ta ba ko ba mutu kuɗi kuma a kan mashin ɗin dubu ɗari uku yake hawa ko ba haka ba ne akwai matakin da aka baki irin wannan matakin da su kaga yanzu ka rufa mutum ta asiri ka tayar da matakin ɗin nan ka yi jikin ka rinka dani ka tsaban ka kana ce da iyalin ka kana tsaban da shi haka ne mallam ya dole ne nuna Allah an ba shi godan mai da zaka ba yace eh haka ne mallam sai ka ne da shi na karbo Allah insha Allah insha Allah na ga ba sai ka ji kiran idan yake da bala hawa yau ba ma cikin ba abinci ba aiki ne ba kwanciyar hankali haka fa muke dan Allah mu yi mutum mu yau da rabu mun ce ba mu ja mutum mu talaucin ganganci ba dan siyasa ba zai iya daukan kudi 1000 ce ya baka ba ya baka makin 1000 ka tsayar mana kai jari kai kasuwanci ka nemi abin da zaka nema da shi to lalle mu gode wa Allah akwai ganganci cikin rayuwar mu da yawa wanda kuma Allah shi ne kaita mana ni'ima ba amma muna ta zargin sa lalle akwai zalunci na masu mulki abinda wasu ta nufin ji ke in ba su wata ko malam gwamna ya gani gwamna bai gani ba ni ma ban gaji ba amma mun san akwai zalunci na masu mulki yadda ya kamata a ji daɗin ba a ji kamar haka kamar yadda ya kamata a ji an kasance da arzikin da Allah ya bawa kasar ba a ji kamar haka ko shugaba ne ko meye kuma abin da ya wajaba gare su ji tsoron Allah wajibi ne kar wani ya tagayyara a ƙarƙashin amma banda tagayyaran dangane ka ki sana'a ka ki nema ko zamanin sahabbai ba ta shiri da irin ka Sayyidina Umar ya za samu wasu a kwance a masallaci yace ku ne su suka ce masu dogara ga Allah yace ne kana so ka mun dogara ga Allah yace to bari ku gani ina zuwa sai dai dauko dorina yace duk duka muku kuka bi da gudu yace ga wanda suka dogara ga Allah kan su so na kasa sun dinne sun dinne ne to suna jiran su dan ne Allah zai ba no ma kenan ko wasu sun go Annabi ya ba shi to da suka kai zuwa an fara jira Annabi ya sake ba su kyauta suka sake zuwa manzo Allah ya duke su ya dan su kace ko sun su kace sun sama yi yace to in kun so sai diba ba ku amma wallahi wannan dukiya ta Allah ba haƙƙi ku a kuma duk wanda ya ne yi kuɗi an zahari jinan ya je ya yi roƙo an zahari jinan bayan ya san zai iya ci ya sai ya je ya roƙo dan ya ƙara kuɗi manzo Allah ya ce an yanka masa yankin jihar nan ba shi ne in ce ba har ka yi ma Allah ƙarya da ci da kyan ka ce ba saboda dai kawai kana son ka samu ka ƙara a kan abin da Allah ya baka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yarda da wannan ba bai umarni da wannan ba bai ƙarfafi gwiwan yin haka ba saboda haka wajibi ne mutuna ni'imar Allah kamar yadda Allah yake wazakirun bi ayyamillah to uzakkirukum bi ayyamillah ina tunar da ku ni'imomin Allah daga cikin ni'imomin Allah akwai wannan ni'ima ta dauke corona mu samu mu fito mu zo mu yi tafsiri kar mu misuse din wannan ni'ima mu yi kyawun amfani da wannan ni'ima din ta hanyar godiya wa Allah bisa ga wannan ni'ima da ya mana da kuma ayyukan alheri da kuma addu'o'i musamman kuma wannan wata muna bukatan yawan addu'o'i yawan addu'o'i ba lissafin abin da za mu ce a yi addu'a a kansa kowa ya san halin da ake ta fuskar talaucin kowa ya san halin da ake ta fuskar tsaron kowa ya san halin da ake ta fuskar kawai ma kasar ma ta zama kasa ce tana zaune ma yanzu tana tangal-tangal kowa ya san kuma wannan ba haƙƙin malam ba ne kawai haƙƙin duk wanda ya azumi ya sha ruwa ne ya san me ya gaya wa Allah saboda Allah ya kiyaye mu daga abin da aka dosa ala yi halin bisa ga nazari da yawa malamai masu hangen nesa suna ce insha Allah wannan shekara amur raka'in insha Allah wannan kuma abu ne mai kyau mutum ya kyautata zato wannan shekara ana sa ran za a samu yalwa za a samu walwala bisa ga irin yanayin masu karatu da masu abubuwa irin abinda Allah ya nuna musu to suna ganin cewa da akwai alamun za mu samu sassauci to Allah ya tabbatar mana da wannan sassauci da suka yi mana kikkiawan zato domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce khuslatani laysa ba'dahuma shay'un min al-khairi aw kama qala dabi'o'i biyu babu dabi'a babu wato dabi'a da tafi alheri bayanta shine husnul zanni billah wa husnul zanni bi ibadillah ka kyautata zatanka ga Allah ka kyautata zatanka ga bayin Allah to alheri babban dabi'a ce ta gari samun haka dabi'a ce ta gari sai kuma kasulatani laysa ba'dahuma shay'un min al-sharri dabi'o'i biyu babu wani abu bayan su wanda yafi sharri shine su'u zanni billah wa su'u zanni bi ibadillah mummunan zatanka ga Allah da mummunan zatanka ga bayin Allah don haka muna kyautata zatonmu da Allah muna kyautata zatonmu ga bayin Allah abinda aka fadan nan ko aka fahimtar nan Allah ya tabbatar da shi Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ba mu arziki mai yawa Allah ya ba mu damuna mai albarka Allah ya ba mu ruwa mai yawa wanda ba su tuna a cikin sa wanda kuma zai samu wadatuwan arziki kuma a samu sassauci na talauci albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarkan wannan wata wa'anda suka dauki nauyin gabatar da wa'annan tafsirai wanda mun ambace wasu daga cikin su a baya kamar shi ma Alhaji Sunusi shi ma da ya dauki nauyin sa tafsirin muna Madinatu Taqwa da sauran mutane da suka bada gudumawa wajen sa tafsiri a social media da babban wanda ya bada gudumawa shine Alhaji Balawunci wajen sa tafsirin muna nan to Allah ya kara musu arziki Allah ya kara musu albarka Allah ya tsara musu fatahi dole ne mu yi wannan in ba mu yi haka ba mun zama butulu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sana'a alaikum ma'rufan faqatihu duk wanda ya muku alheri ku saka masa fa in lam tajidu fa za ku iya saka masa ba fa da ulo ku yi masa addu'a a wata hadisi yake har ya san cewa kun masa kun gamsar da shi da addu'a Allah ya saka musu alheri Allah ya kara musu budi Allah ya biya musu bukatunsu na zahiri da na boye bayan Allah da dama wanda suka gabatar da koke-koken su cewa a kai kukan su wurin Allah ba mu muke ba Allah ne yake yi amma Allah muna sanar da kai sun kyautata zakon su gare mu mu kuma ba kowa bane dama mu bayin ka ne kai kuma kana biyan bukatan bawanka ko mi kaskancin ka ko mi laifin ka mu masu laifi ne mu ba mu isa ba mu kai a samu tsafan mu ba amma saboda kikkiawan zaton su gare mu ya ubangiji ka biya musu bukatun albarkan wanda in an roke ka domin sa ba a tsadewa shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan za mu dakata sai mu ci kuma gaba da mu dan karanta komai kafin abinda za mu karanta kafin lokaci ya fita na tafsiri na
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim hal ataka hadithul ghashiyah وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الغاشية ومن سورة أنا سننت سورة الغاشية wato mai rufe mutane da tsormakatai sura ne wanda tsoro take magana a kan ranan nan da tsoro zai rufe kowa da kowa kowa yana cikin firgici da tsoro saboda yanda tsoron ya rufe kowa da kowa sai aka kira ta gajiya mai lulluɗe mutane gabaki ɗaya da tsormakatai makiyatun ta sauka a Makka ne ayoyinta 26 sai magana akan mawdu'ai guda biyu muhimmai na farko tayi magana akan tashin alkiyama da tsarmakatan da suke cikin tashin alkiyama da firgitin da yake cikin ranar alkiyama da abinda kafiri yake gamuwa da shi a ciki na wahala da bala'i da yake gamuwa da shi a filin kiyama da abinda mu'mini yake gamuwa da shi a filin kiyama na arziki da farin ciki don haka mu'mini lalle ana son ya ji tsoro ya rinka tunanin ranar tashin alkiyama don in baya jin tsoro sai ya shagala da aikata abubuwa wanda za su kai shi wuta yasa ake tsoratar da shi dan ya radana ya ci gaba da jan dantse wajen neman bin Allah to amma alal haqiqa idan mutum ya cika da imani to ana masa kyakkyawan zato cewa a filin kiyama baya da radani radanin mu'mini a filin kiyama irin radanin nan ne na wanda ya yi karatu a makaranta ya yi karatu ya hana idonsa bacci ya yi karatu ya rubuta jarrabawansa yadda ya kamata ya rubuta da kuma wanda shi kwata-kwata ba bai karatu ba ya ci sharholiyarsa bai ma yi samu da abin da yake ci gaba yadda lokacin jarrabawan ta zo ya yi gugu ya rubuta jarraba to an ce result zai fito so lalle a bai razani shi yadda fito amma dai na razani ta karfi result din da ya zo jarraba ba mu mamaki ba ne ta zo maka da asusi kaza-kaza to haka razanar mumini yake a filin kiyama yana razanar da bai san result din ba amma ya san wani abu shine wa mara baka bi zalla min dil aji ya san ubangiji kai kai ya san abin da yake adalcin Allah cewa lalle in kai abu daidai to Allah ba zai tsaka maka ba to amma an hato lada mun dole an ce an fito da result kowa ya zo da result din sa za a sha gumin rana ana tunkatuta kafin a ba kowa ta kaddansa a hannunsa to irin wannan shine damuwar mumini kafin a ba shi kaddansa nan a hannunsa a sabul mai manaki wa sabul mata'ama to duk an ga ana damuwa to wannan shine kisa zaka ji an ce shi mumini a nan yana cikin sa'ada da farin ciki kafir yana cikin wahala na'am sai bugu ila yau da sai magana a kai shine ta samu hujjoji da dalilai bisa kadaituwar rabbul alamin ubangijin da halittai muna da karfafa wannan kalma ta rabbul alamin ubangijin ta halittai din nan kalmar tana jama maka komai in kai kai mu'mini ne in ka fahimci ma'anar rabbul alamin to ta zama komai ba dama ka san ba wani wanda yake da wannan suna sai Allah ko Fir'auna da duk shi rabbul alamin wa ya rabbukum al'ala ko ba haka ba amma har da masa alamin nan duk kai kai su ne ko ina ba duk kai kai control da su ai ga ba ya da wannan bai yadda haka ba ko to amma shi ubangiji shine rabbul alamin maganar ubangiji ta ta na alamina kuma ma da kuma sarrafa alamina su kuma da ba su karuwa da karuwar da zuwa su bayan hannunsa shi kirki da komai komai na hannunsa sai dai mu majazai ne wajen abubuwa yasa za ga mutum yana jin shi gwani ne na gwana a wajen alqur'ani sai dauko hadda tun daga bakara ala ramma ana ta gangarowa sai an zo tabbata da adil alim sai wata da adil alim wata sai wata ce ma a gani wata ma a gani kaga abun ba san ala ramma yake ba ake abun da bayan hannun Allah ne subhanahu wa ta'ala ya rike da tuwa kudi sai rasu ta aka take sai za a biya shi dan haka duk wani tasarrufi da mutum zai yi to Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai sarrafa kowa shi ne mai tafiyar da komai dan haka babu wata ni'ima da za ta ke tata ce ni'ima ta Allah ce sai dai kai ya ke tsance ka da sa ta ta hannunka ta kullo ta wurin ka mutane su gani to wannan surar za ta yi magana a kai da kudurar Allah mai jayya cikin halitta wanda har daga cikin halittar akwai halittar wata dabba mai ban mamaki wato raƙumi wanda za ka ga shi Allah ya masa wani juriya ya masa wasu tanadi na musamman baya jin yunwa baya jin cikin ruwa da wuri an tanada masa wajen da ruwansa yake zaune yana da rizab tanka cikinsa har ma laraba sun yi in ciki ya yi ciki a sahara ma sai su yanka raƙumi ɗaya su da samu ruwan da za su rinka ɗan tsotsa suna jiƙa makogwaransa haka kai kuma ya yi shi da wani irin kasu kafanta ba kaman sauran dabbobi ba sai sa kike maka safinatu sahara shi jirgin ruwan cikin sahara ne duk yanda asami wurin sahara ne yake tasowa da wuya ka ji ta rulle garaku amma tana da rulle mutane da sauran dabbobi amma da wuya ta rulle garaku sai an gama yayin da ji kawai karka da kansa sauran jikin ya ginne kan nawa da sai su kawo shi ne ke tashi da shi kamar su kuma ya ka tsaka sahara ne sai ka ga bayan rutsewa saboda an yi masa wata kafa ne ba shi kuma an masa duniyar cin abinci ba cin sa wani irin baki ne kayoyin da suke sahara ne shi abinci ne a wurin su zai iya kare ne kaya ya ce ko sai abin sa bai damu ba to Allah subhanahu wataala ya buga misali da shi da duwar wani madaukaka wanda ake wani rubutun ne aka mana yanzu mutanen magabata ba su san amfanin duke ganin mun san amfanin sa ba Tuhan itu nak jenjut dia tu siapa itu nak jenjut ni ni ni. Awak mungkin tu mana rup, mana kroja, munita, ni kalca, ni ni. Walau tu ada aja aja ni ni. Wong mungkin bayar dia, gak abu buat dia aja mana nak ampan. So tu madu buat ida abu buat dah Allah yang sana dah na hikmat saat kini sama tu. Dah asal tu disingkir. Mestinya tu dia yang dia itu. So Allah yang magana asam mana. Duka wa emnan. Wasu abubuwa ne da suke nuna kaikatan Allah da girman mulkin sa shine Allah subhanahu wataala ya tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam hal ataka hadithul ghafiya shin kan labarin mai lullube mutane ke zo maka bane ai ya zo maka amma kaman tambaya ake maka shin ya zo maka ai ya zo maka wato ka sani ai ka san labarin mai lullube mutane da koranta ita ce ranan tashin alkiyama wujuhun awannan rana wasu fuskokin yauma idin a ranan khashi'atun sun kaskasa saboda sun san baki da gaskiya sun san baki da wani tanadi na alheri da suka yi ma wannan rana duran da aka ce kai tunan an kullo za a yi wani jajirin wanda kai ka tabbatar baka da gaskiya kanka a sunfe baka iya kanka to shine aka duka misali da cewa aske fuskoki dukkan wanda yake din yana da confidence ai haka yake yi ko ba haka ba wani ma har yayi haka ko ba haka ba amma dukkan wanda yake din baya da confidence ai sai da tsaftace yi sai ka aka fuskokin su a tsaftace suke a ranar aminatun natiba ta yi aiki ta wahala a duniya amma ba na alheri ba ta yi ta aikin da yake wahalar da ita tare dukiya tare menene tare menene duk kuma ba na alheri ba ba dan makoma lahira ba tafla naran haniya wanda za ta shiga wuta mai tsananin kuna an ce sayyidina umar da yake kudus yaga wani da yahude ya tsufa ga jikin sa ya yankwane ga shi a cikin bakacin kaya wai shi ne ibada ga yunwa sai muke da kuka haka sai ya umar ya kace kuka sai wannan na jin sa ya mutu ya rayu a cikin abin da baya da amfani shi kuma yana ganin kamar yayi abin jinki in yaje lahira kuma sai shiga wuta aminatun natiba tasla naran haniya shine yasa ya tausaya masa ya kuka shine Allah yake duk da haka za ta shiga wuta mai tsananin kuna tusqa min aynin aniya za a shayar da ita daga wani ruwa mai tsananin kuna wanda in ya shiga baki baya ma shiga baki in an je zuba shi a baki ba wani ruwa bane kwatani ne wanda ya zuba a karkashin kafafun yan wuta na diddigan diwan da ya zuba daga jikin su ya kone ya kwanta a ƙasa shine za su yi kuka su ce a ba su ruwa sai a kwalko shi an kwalko za a ba su to an sa musu ma baya iya shiga baki sai ya rufe baki sai ya kona cikin baki ya kona harshe ya dunkular da harshe din sai kuma ya tsaya fatan baki ya zuba kuma ruwan ya zuba a kirjin su ya kona shine naran shine wannan ruwan da suke so wasu kuma an haninan faqata abha'ahu in an ba su ruwa irin wannan mai zafi ce to wannan kuma ruwan ba ma ruwa ne irin wanda ake iya sha hade ba sai yanke ce war hanjin su gaba ki da shine aka ce za a kiyaye da su da wato ruwa wanda yake mai tsananin kuna shine ani mai tsananin tafarfata mai wari mai tukuki mai tsaki Allah ya tawaka Allah ya tawaka Allah ya mu tsaka da imani wannan ma sani to barka da Allah li wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الفاتح لما سبق لنا سبق الحق بعد إلى سرائك المستقيم وعلى آله أكبر الجلال المجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.